Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 dake Yamai, sannan za a iya sauraron mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalil FM duk a jamhuriyar Nijar. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Grace Alher Abdu, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 4:30 kenan agogon Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ƙarshen makon nan ne aka yi wata zanga-zanga a birnin Ado Ekiti na jihar Ekiti ta neman gwamnan jihar Ayodele Fayoshe sauka daga mukaminsa.
Jiya dai an yi zanga-zanga, matar Badui ta jagoranta suna korafi a kan Fayoshe ba zai iya biyan ma'aikata ba.
To sai dai ɓangaren gwamnatin da farko ya ce ba a gudanar da wata zanga-zanga ba.
Wannan magana da ka jiya ba gaskiya ba ne, lalle ba a yi wannan zanga-zanga ba.
Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai zo da shirinsa na mutattauna, amma fa duka sai an sha labaran duniya.
Uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama za ta tashi zuwa nahiyar Afirka gobe Lahadi da nufin ƙarfafa ilimin ‘ya’ya mata. Mrs. Obama za ta ƙara bayyana muhimmancin shirinta da aka ba taken a ƙyale yara mata su koya. Sasha da Maliya, ‘ya’yan shugaba Obama da Michelle mata, da kakarsu Marianne Robinson za su rufa mata baya a ziyarar da za ta kai ƙasashen Liberia da Morocco da kuma Spain. Mrs. Obama za ta fara yada zango ne a Liberia, inda za ta gana da macen farko da aka zaɓa shugaban ƙasa a Afirka, shugaba Ellen Johnson Sirleaf. Daga nan za ta ziyarci inda ake horar da jami'an wanzar da zaman lafiya da ke kakata Liberia, inda za ta yi jawabi ga mata da ke wani shirin koyarwa ‘ya’ya mata harkokin shugabanci. Za su kuma gana da masu aikin jin ƙai da waɗanda suke horar da su. Shugaba Obama da uwar gidansa Michelle sun ƙirƙiro da shirin ilmantar da ‘ya’ya mata ne da suke kira Let Girls Learn a shekara ta 2015 da nufin tunkaran matsaloli da ke hana kimanin ‘ya’ya mata miliyan 62 a faɗin duniya zuwa makaranta, kamar auren dole da talauci da kuma tashin hankali. ‘Yan sandan Somalia sun ce akalla mutane 15 ne aka kashe lokacin da waɗansu mayakan Al-Shabab suka kai hari wani otel kusa da shashar jirgin sama ta Mogadishu yau Asabar, sakamakon tada nakiya da kuma harbin bindiga da suka yi. Wani ɗan ƙuna baƙin wake ya kai hari yau da rana a bakin otel ɗin Naso Hub Lord. An ji ƙarar harbin bindiga jim kaɗan a cikin otel ɗin, jami'ai kuma suka ce sama da mutane 20 sun ji rauni. ‘Yan sanda sun ce an kuma yi garkuwa da mutane da dama a cikin otel ɗin. Otel ɗin da ‘yan siyasa da jami'an soji sukan yi yawan amfani da shi yana arewa da tashar jirgin saman babban birnin ƙasar. Jami'an ƙasar Italiya sun ce an ceto aƙalla ‘yan gudun hijira 700,000 daga cikin ƙananan kwale-kwale a tekun Bahar Rum kwanaki 2 da suka shige. Jami'ai sun ce an ceto kimanin masu ƙaura 2,000 jiya Juma'a, bayan 5,000 da aka ceto rana Alhamis. Jiragen ruwan Italiya da na ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders sun gudanar da sama da aikin ceto 40, suka ceto mutane daga cikin ƙananan kwale-kwale da ke samun yawan cinkoso. Masu ƙaurar da ake kyautata zaton galibi sun fito ne daga ƙasashen Larabawa da ƙasashen Afirka da ke yankin hamada, suna ƙoƙari ne isa ƙasashen Turai. Galibin mutane suna tashi ne daga Libya, inda rundunar mayakan ruwa ta ce ta tare makaurata 1,000 a cikin tekun Libya rana Alhamis. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗansu ‘yan ƙasar Burtaniya sun kwatanta yau Asabar da tashi da safe da jirin wanda ya kwana buge bayan kuri'ar raba gardaman da Burtaniya ta kada ta ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai da ya haifar da abin da masu sharhi kan lamura suka bayyana da girgizar ƙasa ta fannin siyasa da kuma harkokin kuɗi. Ganin yadda binciken ra'ayoyin jama'a kafin ranar Alhamis ke nuni da cewa masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da kasancewa memban ƙungiyar ke da rinjaye, sakamakon kuri'ar raba gardaman na jiya ya ba mutane da dama mamaki da suka haɗa da waɗanda suka kaɗa kuri'ar ficewa daga ƙungiyar da ta ƙunshi ƙasashe 28. Hanyoyin sadarwa sun yi ta yayata ra'ayoyi da suke nuna fushi da ɗimuwa, kamar yadda aka zaci waɗanda suka kada kuri'ar ganin ƙasar ta ci gaba da kasancewa kungiyar za su bayyana, inda aka rika bayyana ra'ayoyi a hanyar sadarwa ta Twitter da tambarin menene muka yi. An wallafa wani zane inda ya nuna Burtaniya tsaye ita kaɗai akan wani tsibiri da kalaman da ke cewa mun samu ƴanci a ƙarshe. Yanzu wane ne za mu dora wa alhaki matsalolinmu? Waɗansu kafofin sadarwa sun ƙago wata kalma regressed tare da ambaton waɗanda suka kada kuri'ar ficewa suna nadama da shawarar da suka yanke bayan ganin illar kuri'ar. Batun shige da fice da kuma ɗiyaucin ƙasar ya sa da dama suka kada kuri'ar ficewa daga ƙungiyar, inda binciken ra'ayoyin jama'a kafin kada kuri'ar ya nuna ba za su yi nasara ba. Masu goyon bayan ficewar ba su zaci su kansu za su yi nasara ba.
Grace Alher Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a ƙarshen makon nan ne a gudanar da wata zanga-zanga a birnin Ado Ekiti na jihar Ekiti domin neman gwamnan jihar Ayodele Fayoshe ya sauka daga mukaminsa saboda abin da wasu suka ce ya gaza wajen biyan albashi. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Hassan Umaru Tambol ya aika mana daga Ibadan.
A jiya Juma'a aka yi zanga-zanga a birnin Ado Ekiti don gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayoshe ya soka bisa karagar mulki. Akan haka ni tattauna da Malam Nuhu, wani mazauna birnin Ado Ekiti ta wayar tarho.
Jiya dai an yi zanga-zanga, matar Fadiwi ta jagoranta suna korafi akan Fayoshe ba zai iya biyan ma'aikata ba, ana yajin aiki tun wajen sati kuɗi kenan da shauran, saboda haka yayi murabba.
To yaya batun zanga-zangar, an dakata koko?
Zanga-zanga.
Da suwa-da-suwa ne suka yi wannan zanga-zangar?
Akwai matasa ci, sannan kuma akwai ɗalibai, sannan akwai ƴan kasuwa da ma'aikatan gwamnati.
Masu zanga-zangar sun je gidan gwamnati ne koko ina suka je suna zanga-zangar?
Nan daidai Fajiri suka tsaya, su je gidan gwamnati ba.
Shi gwamnan ya fito ya yi wa masu zanga-zangar jawabi?
Me yi magana ba.
Yanzu wane yanayi ake a namun birnin Ado Ekiti?
Ana nan zauna lafiya ba komai.
Shi ko hadimin gwamna Ayodele Fayoshe Alhaji Musa Kanga ya ce ba a yi zanga-zangar ba.
Wannan magana da ka jiya ba gaskiya ba ne.
Kana nuhin ba a yi zanga-zangar ba ne cewa shi gwamna Fayoshe ya sauka mulki?
Lalle ba a yi wannan zanga-zanga ba.
To amma wasu kafafen yaɗa labarai sun nuna hotuna da kuma labarai da kuma muryoyin waɗanda suka yi zanga-zanga cewa ita uwar gidan marigayi Fajo ne ta jagoranci wannan zanga-zanga.
Amma ƴan APC ne kasan ɗan adawa ko yaushe shi inda an ce ma adawa na. To ko yaushe cikin korafi yake, kuma haka Allah ya tabbatar da shi ɗan adawa. ƴan APC ne suka yi wannan yawo kamar dai rally, kamar suna supporting yin yaƙi da cin hanci da rashawan da Janar Muhammadu Buhari ka yi.
Ka ganin cewa an yi zanga-zanga ne domin ana zargin cewa shi gwamna Fayoshe ya wawure kuɗi naira biliyan 4.7.
Ai wannan kuɗi tun da babu wanda ya buɗa mai akawun da wannan kuɗi suna zargi ne na banza.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga Elhikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Uwar gidan shugaba Buhari Aisha ta maida martani mai zafi kan zargin da gwamna Fayoshe yi mata da amfani da sunan wata mata da ke Amurka da take amsa sunan Aisha Buhari da ke da hannu a badakalar Halliburton. Tsoffin shugabannin EFCC Ribadu da Lamarde sun ce lalle Aisha Buhari ta Halliburton wata 'yar sojar gona ce da tuni ya dace a damke ta. Sani Maiwa shi ne shugaban kungiyar abokan Buhari.
Abubuwan nasa sai riga sun yi yawa, shi ne yanzu muka fito muka ce wannan shi ne na farko na ƙarshe, idan ya sake mu za mu ɗauki mataki.
Hukumar kasuwanci ta ruwa ta kaddamar da shafin yanar gizo don ba wa 'yan kasuwa damar tura kukansu in an yi musu rashin adalci. Hassan Bello shi ne shugaban hukumar.
An sa shi a yanar gizo, in kana da wata ƙara sai kawai ka shiga wannan site inda aka basu ba.
Rundun sojin Najeriya ta musanta labarin tsagiran Niger Delta Avengers da ke cewa sojoji sun nemi haɗin kansu don shirya juyin mulki. Kotu ta ba da bailin malamin nan Nazib Yunus da aka tsare shekaru uku da zargin alaƙa da Boko Haram. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka To yanzu za mu shiga zauren mu na tattaunawa. Yau zauren namu ya sauka jihar Niger, inda aka yi wata hatsaniyar addini kwanaki. Don haka wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya shiga jagorantar wata tattaunawa tsakanin malaman Kirista da Musulmi kan mafita. Kar in cika ku da surutu ga Mustapha.
To jama'a assalamu alaikum. A yau tattaunawar mu ta wannan mako tana jihar Niger ne, kuma muna tare da shugabanni na addinin Musulunci da kuma na addinin Kirista, amma za su gabatar da sunayensu da kansu. Da farko ranka daɗe suna da kuma matsayi a ƙungiyar Kiristoci ta jihar Niger.
To sunana Reverend Dr. Musa Shagadada, ni mai kujera ne na da na Kirista a Niger State. Yanzu dai na riga na sauka.
To daga nan gefen kuma muna tare da Imam Suna.
A sunana Umar Faruk Abdullahi, sakatare na Majalisar Limamai na jihar Niger.
To bari mu fara da kai. Kasancewar ga halin da kusan duniya ma za a ce take ciki game da yanayi na zaman lafiya, za ka ji waccan ƙasa ana fama da matsala ta rashin tsaro, nan ga ƙungiyoyi na addinai duka ana ta samun matsaloli, dai ana kashe-kashen jama'a. Da farko, mai addinin Islama ya ce game da mahimmancin zaman lafiya a tsakanin al'umma gaba ɗaya?
Alhamdulillah, lallai addinin Musulunci babu abin da ya baiwa muhimmanci irin zaman lafiya, domin daga farko tun daga kalmar ma Islam, Islam yana nufin tsantsar zaman lafiya. Musulunci baya son tashin hankali, bai yadda a yi takala ba, kuma in ma aka takalo kama Musulunci ya ajiye matakai na hakuri, cewa kai hakuri, saboda kai sa Qur'ani ya kai kawo yayi ta magana akan hakuri, dan ya san duk yadda kai ga zama sai wani ya takali wani. Allah na cewa in sabartum la huwa khairun lisabirina, idan har kuka yi hakuri, to hakuri yafi alkhairi ga wanda suka dauki hakuri din. In kuma muka je cikin hadisai, manzon Allah yayi magana akan hakuri wurare da dama, yace hakuri baya kawo komai sai alkhairi. A wani wuri yace hakuri haske ne, a wani wuri yace hakuri in aka zare shi daga cikin ko ba taba zare hakuri daga kowane abu ba sai ya aibanta wannan abu.
To masu kashe mutane da sunan kungiyoyi na addinin Musulunci, menene matsayin wannan abu? Ba addinin Musulunci bane
ke? A'a, Musulunci bai kawo kashe mutum ba. Shi yasa ma Qur'ani yazo yayi gargadi musulmi musamman akan kisa. In ka duba wanda ya kashe musulmi da gangan, mai alkur'ani ya ce kuma ya tulu mumina muta'ammidan ita faza zawu jahannama, sakamakon shi wutan jahannama, khalidan fiha, idan ya zauna a ciki ba zai fita ba, wa gadiballahu alai, Allah ya husata da shi, wala anahu, ya tsine mushi, sannan ya masa azaba, ya tanadar masa azaba mai girma ranar tashin kiyama wanda ya kisa. In ka duba irin wannan tsarin kisa ma, tsarin kisa ne na wauta, wanda yake suna da wata manufarsu daban, amma ba manufar Islam ba ne, domin sun hada kowa suna kashewa, su kashe musulmi, su kashe ma wanda Krista, su kona coci, su kona masallaci. In suka shiga kasuwa da motofa su hada su saka bomb da musulmi da wanda ba mutu ba, duk mutuwa suke, dan kowa na shiga gareji, kowa na shiga kasuwa. Saboda haka masu wannan kashe-kashen manufarsu ba saboda addinin Musulunci ba ne, suna da wani manufa daban amma ba shan shari'a Musulunci ba ne.
To bari mu dawo jarabarar. Me addinin Kirista ya ce game da muhimmancin zaman lafiya a tsakanin al'umma?
Na gode da wannan tambaya. A cikin addinin Kiristanci, abinda muka gada kuma muna kuma aiki a kai shi ne a yi zaman lafiya. Zaman lafiya kuma bai samuwa idan ba mu da hakuri, kamar da shi Sheikh ya riga ya faɗa. idan za a yi zaman lafiya dole ne a samu zuciya na gafartawa, domin dole ne in ana zama tare wani lokaci za ka gani an bata ma juna. To idan ba hakuri to haka ga zaman lafiya bai samu ba. Sannan kamar da ya faɗa, idan addini ni na ɗauka addini ya zo ne domin ya kara inganta rayuwarmu na zaman lafiya. To so idan har an ya kai an doke addini kuma ana kashe juna da suna addini, to wannan ba addini ba ne. Yesu ya yi magana lokacin da ya kusa ya tafi, ya ce salama nake bar muku, salama ta nake baku, ba kamata duniya ba. Na duniya yau akwai salama, gobe ba salama. Amma Yesu yana cewa salama nasa salama ce ta har abada. To don haka nan abinda Kristanci ya koya mu ga juna kamar yan uwa, you know, mu taimake juna, mu nuna kulawa ga juna. To wannan shine abinda yake inganta salama. In baka, in kana da shi kaga wani bai da shi, to gaba shi ka taimaka yan uwanka. Domin idan kana jin yunwa sannan wani yana cin abinci har yana rage yana ajiyewa, to wannan ba zai inganta salama ba. Domin kai da baka samu ba, kana cikin yunwa sannan kaga wani ya ajiye, saura kuma bai baka ba, kaga zuciyanka ba zai daidai ba. Saboda haka koya mana cewa mu zama masu taimakon juna ta kowace fuska. To don haka hanyoyin salama din kenan, mu taimaka ma juna.
Yanzu to ku a bangaren Kristanci, yaya kuke kallon kashe-kashen nan a tsakanin jama'a? Wasu suna wasu kalamai na wa'anda yake ba su dace ba har a jawo fitintunu, ya kuka ɗauki irin wannan abubuwa?
To kashe-kashe kamar da mun riga muna magana, in akwai salama ai ba dalilin kisa ba. Kuma waɗanda masu kisa din ban samani suna da koyarwa irin da mu muke da shi ba. Koyarwa mu ta koya mana cewa in ma wani ya bata maka zuciya, koyi maka laifi ka je wurin shi ka gaya mashi. In ya ji ka fine, in bai ji ka ba ka ɗauka mutum na biyu ku je tare har na uku. To idan haka ne, ashe wannan ya nuna cewa wato kada ka yi ramako, kada ka doke doka a hannu don mutum ya maka laifi sai ka je ka kashe shi ko ka je ka buga shi ko ka je ka, you know, ba daidai ba ne. Saboda haka wannan suna tafiya suna ta da rigima. To a gare ne ba su san addini ba, domin in suka san addini ba za su yi abin da suke yi dinnan ba. Manufar addini shi ne a yi zaman lafiya.
Imam, in muka dawo wajenka, sau da yawa za ka ji ana kiran addinin musulunci ko kuma a ce ta'addanci da sauransu. Misali, zan baka abin da ya faru na America wanda wani ya auka gidan yan luwaɗi ya kashe mutane kimanin 50. A musulunci ya kuka ɗauki irin wannan abubuwa?
To, wasu a gaskiya suke jawo musulunci bakin jini. Kamar wannan, duk yadda mutane suka kai ga sako ba kai suka sabawa ba, tunda ubangijinsu suka sabawa ba su da Allah din. Musulunci saboda tsabon kyautatuwan shi da kuma tattalin zama lafiya ya ajiye matakai na dakale banna na hana banna. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi cewa wanda ya ga banna a daga cikinku to fali ga yiruhu biyadihi, ya canza bannan da hannun shi. Da yake magana ce manzon Allah ya yi, malamai suka fassara canzawan shi da hannu cewa hukuma ke canza banna, yake hana shi da hannu, sai ta yi doka ta hana abu kaza kuma ya hannu, ba wai ni da kai za mu afka a inda ake banna yan giya suna sha, mu afka musu da bugu ko mu shiga da bindiga kamar da wannan ya America. Wannan abun da ya act din tabbas ta'addanci ne. Mai hana banna shine gwamnati da hannu. Idan wannan ya gaga, in ba ka kai wannan level din ba, ya ce ka hana da baki. Wannan shine kamar da reverend suke wa'azi, kamar da malamai ke wa'azi, kamar da limamai suke gargadi na wannan abun huruminka kenan a matsayinka na mai ilimi ka yi da baki. A da bakin ma wajen hana bannan sai ka yi ala basirata akan basira da hikima, wanda mabannatan za su fahimce ka ba ta fuskan kauraren maganganu ba, a maganganu na jan hankali da fasaha da basira da hikima, wanda har za su shi kanshi zai ji bai ji daɗi ba wannan bannan da ya yi. amma in kai manganu masu zafafawa wanda ya kamanta da zagi-zagi da sauransu hankalinsa zai tashi nisantanka zai fara yi in ya kai ma baka da karfin hanawa da hannu baka da karfin hanawa da baki manzo Allah ya ce ka kiyamace abin a zuciya ka kiyamace abin daga zuci saboda haka wannan mutum ya dauki doka a hannu cewa zai ja mutane cikin addinin musulunci da karfi da yaji ba a haka idan aka tilasta mutum kamar yadda wasu ke yi aka musuluntar da mutum ta bakin bindiga bai zan musulmi ba tunda ba da san ran shi bane tsoro ya ji ya ce to na ma bi ku
haka to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazabanci yau dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawabai su ne Professor Usman Bugaji da kuma Pastor Simon Lado ga Professor Bugaji
To bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jama'a ƴan Najeriya ina ƙara jawo hankalin mu kamar yanda manya da malamai da fastoci suke takcewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yanda zamu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana kauna ta juna tsakankanin mu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da kiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutun ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana san shi saboda haka kuma ka'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yanda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da nake son na yi a nan wurin shine don Allah mai bi ka'idojin nan da aka faɗa domin mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kaman mu Najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓaka da tattalin arzikin ƙasarmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali a wun kwaikwayo ga wasu ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in muka yi abin kirki za mu taimake sauran domin za su kalle mu su ga Najeriya ta abin kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari kuma shugabanninmu su dauki girman da ya kamata su dauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi
Shi ma Pastor Simon Lado ya ce zaman lafiya ne mafita.
To, salamu alaikum ƴan uwana, ƴan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga Darika Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. Na tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar Isra'ila Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. To don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasarmu arewa. Abubuwan da ɓarnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya, wato coci, ko a cikin masallaci, ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya Fulani, su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya a asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu, za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada ƙaya baya suka tashi a Najeriya. Za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije iwa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Bayan haka zaman lafiya shine zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu. Wato ina magana akan amfanin zaman lafiya. Zai sa mu samu jin daɗi, zai sa mu yi ibada, zai sa mu yi musafaha da juna, musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini. To don haka ina kira ga 'yan arewa, musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya, manya da ƙanana, da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alƙur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa ƙasarmu ta ci gaba, shine zai sa ƙasarmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa, Salado Simon daga Kano.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan makon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama za ta tashi zuwa nahiyar Afirka gobe Lahadi da nufin ƙarfafa ilimin 'ya'ya mata. Mrs. Obama za ta ƙara bayyana mahimmancin shirinta da aka ba takin a ƙyale yara mata su koya. Sasha da Maliya, 'ya'yan shugaba Obama da Michelle mata, da kakarsu Marianne Robinson za su rufa mata baya a ziyarar da za ta kai ƙasashen Liberia da Morocco da kuma Spain. Mrs. Obama za ta fara yada zango ne a Liberia, inda za ta gana da macen farko da aka zaɓa shugaban ƙasa a Afirka, shugaba Ellen Johnson Sirleaf.
To masu sauraro, duka abin da ya sauƙaƙe nan a cikin shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Tsiyon Girma da ta haɗa shirin, da kuma injiniyar mu Malama Zainab. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai wannan lokaci da agogo ke cewa ƙarfe 10 na dare ne a Najeriya da Nijar, wato biyar ne yamma kenan a nan Washington DC. Salamu alaikum.